Washington, D.C. Masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu.
To a duk ranar Juma'a dai shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da sauransu. A yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba amfani da yanar gizo a wannan zamani wajen gudanar da aikin jarida.
Yanzu ga mai Facebook ya zama multibillionaire. Abinnan da ya fara a daka shi da abokansa, digital media ce ya fara da shi da abokansa, amma abin ya bunkasa yanzu ya zama kudi.
To masu sauraro, muna tafi da ƙarin bayani. A yau muna tare da baki guda biyu a ɗakin watsa labaranmu waɗanda za mu tattauna da
kwarai kuwa Madina. Ɗaya sabon ma'aikacinmu ne wanda zai ba mu tarihinsa, ɗaya kuma bako ne wanda ya zo mana takanas tun daga birnin New York.
A'a, Hafiz ka ce dai yau muna da manyan baki a studion namu. Daga bisani dai za mu kawo muku hirar da muka yi da wani ɗan jarida wanda a ra'ayinsa yanar gizo shine duniyar komai yanzu, musamman ma a fagen jarida.
Daga ƙarshe za mu ziyarci filin ƙwalamarmu domin koyon wani kayan daɗi irin na Fulani bari-bari sai a kasa kunne.
Sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyon ku kusa domin jin duk waɗannan da ma ƙarin wasu a cikin shirin yau da gobe.
To bari mu fara lekawa jihar Kano wajen wakiliyarmu Baraka Bashir domin jin alakar yanar gizo da fannin aikin jarida. Baraka, gare ki.
Za mu dora ne da tattaunawarmu da wani jigo a fage na aikin jarida. Mun riski wannan jigo wato Dr. Bala Muhammad da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, fitaccen dan jarida kuma jigo a fagen nishadi. Ya ce harkar jarida ta koma harka ce ta internet da wayar hannu da wasu na'urorin zamani na ci gaba. Matasa a wancan lokaci ba su san alfanun aikin jarida ko nishadi ta akwatin talabijin ko rediyo ba. Dr. Bala Muhammad ya ce har yanzu 'yan arewa ba su gane da zuba jari a fagen digital media, wato amfani da shafukan sadarwa wajen samun kuɗaɗen shiga. Asali ma dai sun fi mai da hankali ne a ɓangaren rediyo, wato zuba jari a ɓangaren buɗe rediyo da kuma yadda hiranmu ta kasance da shi.
Sunana Bala Muhammad, ina koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero kuma ina rubutu a jaridar Daily Trust da ran Asabar kowane bayan shafi duk kowace Asabar. Harkar sadarwa da aikin jarida sun samu canji matuƙa, wato yanda fiye da ma yanda ɗalibanmu za su iya fahimta. Lokacin da muke kira ɗalibanmu yau shekaru 25 zuwa 30 da muke koyarwa a jami'a, muna ce musu a lokaci kaza aka yi kaza, a lokaci kaza aka yi kaza. Yanzu abin gaba ɗaya ya canja ta ɓangare guda biyu. Gare na farko shine abin da ake kira digital media. Harkar jarida ta koma harka ce ta internet, ta farka harka ce ta wato handset, wayar hannu. Bata san yanzu nan ne idan ka ce musu radio, su abin da suka dauka radio shine ka kamo channel a kan wato a wayarka ka ji abin da ake fada. Saboda haka ba san zancen radio ba, ba san zancen talabijin ba. Talabijin a wajen su wato wani abu ne wanda yake zaka iya samun sa kowane lokaci a sat ɗinka na hannu. So shekaru 40 ɗin nan daga 1979 da mu muka gama sakandare muka tafi jami'a muka yi karatu, a lokacin mu akwai abin da ake kira conventional media. Conventional media, radio, talabijin, jarida, mujalla, abin gaba ɗaya huɗun nan yanzu sun haɗe a cikin wato handset guda ɗaya. guda ɗayan nan zaka karanta jarida, zaka karanta mujalla, zaka karanta talabijin, zaka kalli talabijin ka ji radio. To abin da yake faruwa yanzu shine akwai kuɗi da yawa a ciki, amma mu arewacin Najeriya ba ma samun horon wannan.
Me yasa ba samun horon wannan?
Abin da yake faruwa shine wato babu abin da ake kira investors, ba mutanen da suke da shiri su saka hannun jari a irin wannan tafiya. Ai a lokacin da kaman a Kano Freedom ta fara wato kafar yada labarai mai zaman kanta, mamaki mutane suka rika yi cewa abinda ba gwamnati ba ta iya zai samu ribarsa, amma mutane sun manta cewa mutane suna son su ji abin da ake kira alternative view, wato su ji wani ra'ayi wanda yake ya saba da abin da aka saba ji a kafofin yada labaran gwamnati. Mutanenmu har abada suna son su saurari labari, suna so kuma su ji ci gaba, suna so su ji wani abu daban. Shi yasa kafofin yada labarai irin su BBC da irin su muryar Amurka da irin su muryar jama'ar Jamus suka shahara a kasar Hausa. To amma manyanmu sun yi investing a kafofin yada labarai irin su radio, amma sun kasa tunanin cewa digital media a halin yanzu ita ce babba.
Me ye tsoronsu da yasa suka kasa zuba hannun jari?
Wato gani suke yi riban nan bayan za ta zo ba. Yanzu ga mai Facebook ya zama multibillionaire. Abin nan da ya fara a daka shi da abokansa, digital media ce ya fara da shi da abokansa, amma abin ya bunkasa yanzu ya zama kuɗi. Abubuwa da yawa irin wannan in kai lissafi suna nan, amma mutanenmu ba su da wayewar da za su gane cewa lokaci ya yi da ya kamata su saka hannun jarinsu ga matasa waɗanda za su iya wannan aiki.
Ai, ku malamai ne.
To muna ta kokari wajen rubuce-rubuce. Don misali, ni banda harkar radio ina kuma harkar rubutu, ina rubutu a jarida, ina ƙara jawo hankalin mutanenmu. Amma za ka je ka zauna da mutum ka ce masa kash da za a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. To akwai kuma bangare na al'ada, mutanenmu sun saba da abubuwan da suka saba da su, addininsu
ba a saurin
daukan canji. Wannan yana da matsala kwarai da gaske, mutanenmu ba sa son daukan canji. In ka ɗauki wannan sabani da abokan zaman na kasashen kudu, su kullun a tsaye suke kuma a shirye suke su karɓi canji wanda zai kawo musu ci gaba.
Zan da sauka akan wannan batu da muke yi a tattaunawar. Nazo na riski ana tattaunawa akan wannan matsala ta brown envelope. Ya sa magance matsalar brown.
To brown envelope a gaskiya larura ce ta zama mana tashin hankali yanzu a kafofin yada labarai. Na farko dai tukunna kafofin yada labaran da ba sa biyan ma'aikatansu akan kari. To in baka biyan mutum akan kari kuwa zai maka dungushe, zai maka abin da ba shi kenan ba. Wannan babban bala'i ne, ba wai a Kano bane, ba wai a Arewa bane, duk a Najeriya ne da Afirka. Saboda me? Alal misali, ni da nayi aiki a BBC a yau shekara 20 da suka wuce, ana biya na £3,000 na fan na wancan zamani a wata. Amma inda a Najeriya nake aiki a wannan lokacin, ina malamin jami'a albashi na bai kai $50,000 ba na naira. Alhali da na koma Ingila sai ya zama da cewa ina da naira miliyan a yau shekara 20 da suka wuce a wata daya. To wannan shi yasa ba wanda zai zo ya bani cin hanci karba, ba wanda zai wata magana ta rufa masa, ba wanda zai kawo zancen kawai in kasa fara. Amma nan akwai matsala ta rashin biyan yan jarida.
So umula ba isin
dai daga ciki kenan. Akwai ma mai gidan jaridar da yace da yaransa wai in ba ku identity card na wannan kamfani nawa kuma sannan biya ku albashi, sai su je su kulle sharri su karbi kuɗi. Ana yin haka kafofin yada labaran Najeriya, kuma babu doka. Abu na biyu kenan, babu doka. Wannan kasa akwai Nigerian Press Council, akwai Broadcaster Organizations of Nigeria, akwai wato Newspaper Proprietors Association of Nigeria, duk waɗannan regulatory bodies ne wato masu sa ido akan harkar yada labarai da harkar sadarwa. Unfortunately wato abin da kai ci shine babu monitoring da regulation, babu hukunci idan mutum an kama shi ya aikata laifi. Kullun kana jin EFCC ta kama wani ya ci kudin wani, amma baka taba jin an kama dan jarida ko wanda yayi hira ya bashi cin hanci an kama shi ba. In ba wannan aka fara ba, ba za a yi maganin wannan ba. Wajibi ne masu gidajen yada labarai su biya daidai, wajibi ne yan jarida kar su karɓi cin hanci don su iko faɗan gaskiya.
Kama da Allah da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka yi. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya.
Sunanan, ampani ma sunanan, sarau niya kanan.
Madalla to masu sauraro kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau muna da manyan baki guda biyu a studio namu bari in ba su dai dama su gabatar da kansu
to ina gani babban bakon guda ɗaya ne
a kai ma babban bako ne to na farko dai wanda yayi magana yanzu Haruna kenan Haruna
wato karamin bakon aikin mu haka ne ya kamata ki
sabon ma'aikacin mu da muka yi wanda yazo muna a cikin makon da ya gabata Haruna ka gabar tunda kaga ka zo a radio amma ka je a shirin rana amma baka zo mana yau da gobe ba saboda haka sai ka gabatar mu ɗan yau da gobe kanka
dama shi zaka ce yau da gobe sai Allah to kusan masu sauraro san san Haruna Shehu Mararraban Jos a wato ma'aikacin BBC kenan wasu in suka je ne yanzu za su ce ya akai haka to haka ake yi dama komai yana da lokaci farko daga nagartar radio na fara daga nan na je Freedom Radio Kaduna daga nan kuma Allah ya sa na samu aikin BBC a Abuja kenan bayan shekara biyu haka sai kuma Allah ya ƙara kawo wata dama da na koma London
kai ba bakon Turai bane ba kenan
shekara ta hudu kenan zan iya cewa a London farko ina aiki da BBC Hausa daga baya kuma na ƙara matsawa daga BBC Hausa na koma BBC Africa sashen turanci da suke aiki akan kananan bidiyo da ake harhadawa gajeru domin a cimma matasa da sauran mutanen da ake nema a kama musamman a wannan zamani saboda irin kafafen yada labarai na zamani da ake amfani da su yanzu sosai to kuma Allah da ikon sa yanzu haka gani ga Madina mai shanu ga Hafiz Baballe da sauran ma'aikatan muryar Amurka a matsayin ma'aikata
to Haruna barka da zuwa mun ji dadin zuwan ka nan sosai gaskiya kuma ina son in tambaye ka tunda ka ce kai zama a London to yanzu ka taba zuwa Amurka
wannan shine karan farko
to yaya kaga bambancin Amurka da shi wato birnin London
to bambancin zan iya cewa da yake ban je ko ina a Amurka ba Washington ne so zan iya cewa Washington DC to akwai bambanci da London musamman hada-hadar mutane domin karan da nazo daga London na taso daga Heathrow filin jirgin sama na Heathrow da na sauka a nan Washington sai nake mamaki anya Washington din ne saboda ban ga hada-hada ba ta jama'a to amma sai aka faɗa mun ranar Lahadi ce kuma washe gari Litinin ba aiki amma duk da haka in ina son ganin hada-hada irin ta London to sai na je New York
birnin
New York sai abu na biyu kuma gaskiya nan suna da hanyoyin mota masu fadi suna da gine-gine masu tsawo da fadi tsawo ba na tsawon sama ba tsawo na tsawon wato suna da girma haka to suna ɗaya daga cikin abubuwan da na gani suka dan sha bamban kadan amma dai kusan da birnin London amma kusan abubuwan kusan ɗaya ne za ki ga harkar sufuri London ma dai za iya cewa yes
to Haruna tunda ka taɓo batun birnin wato New York bari mu je ga bakonmu na biyu wanda ya zo takannas tun daga New York zuwa nan ofishinmu na VOA to ko za ka gabatar mana da kanka
sunana Mahmud Ahmed Usman so ni dai malami ne a jami'an Abubakar Tafawa Balewa University da ke Bauchi a Nigeria amma bayan koyarwa ina da kamfani na software so
wato na manhaja ke
manhaja so abin da ya kawo ni Amurka na zo conference ne a New York so tuntunin dama ni mabocin sauraron Voice of America ne wato sashen Hausa na
muryar
Amurka so shine ce tunda na zo kusa da Washington ya zai hana ni na zo na ga 'yan uwa na sada zumunci
so
abin da ya kawo ni kenan kyauta kwarai da gaske da ka taɓo wannan batu na cewa ka zo wani taro ne a birnin New York ba mu sani ba ko za ka ɗan gaya wa masu sauraron mu wani irin taro ka zo
kamar yadda na faɗa ni malami ne ni academician ne akwai bincike da nayi wanda na tura a conference din. Suka amince shine suka gayyace ni na zo na gabatar da takarda.
To kamar wanda bincike ne kai har ka turo musu da takarda ka samu takardar gayyata?
Wato ni nayi PhD kwanan nan na kammala PhD ina a
wato degree na uku
a University of Salford yana Manchester kasan Ingila. So bincike na dai abinda nayi bincike akai shine abinda ya shafi artificial intelligence. Wansan me za a faɗe shi da
gaskiya? In fact wato ka gani ma na yi ingausa yanzu, yana ɗaya daga cikin abinda nake so da kai maganan artificial intelligence nan. Kila a yanzu a daidai wannan lokaci sai dai kai kokari kai masu sauraro bayanin me yake nufi. Saboda in aka ce za a nemo gundarin kalma guda ɗaya ko biyu da za a fassara shi a yanzu ka haɗa mutane da aiki.
Artificial intelligence bayani dai da zan yi shine tunda ni ɓangare na bincike akwai abin da muke kira recommender system. Misali yanzu idan ka je sayan ko kuma idan ka hau Facebook ladis shafi na sada zumunta, ka dan yi chatting ka dan yi abun nan, so in ka je ka bude wani shafi na internet zaka ga ana turo maka talle abin da ya shafi abubuwan
da ka tattauna.
So akan abubuwan da na yi bincike kenan. So abin da na yi bincike shine su wannan recommender system da ake kiran shi da turanci,
wato wanda suke bijiro mutane da abubuwa da suke tunani suna sha'awan su.
So shi yana amfani da ya dance ne information
bayanai
da kuma abubuwan da kai ta yi a kan yanar gizo, zai tattara abubuwan da kake so da nan sai ya tattara ya amfani da shi sai ya tuna maka ya kawo maka wani abun da yana tsammanin da aka so shi amma kuma baka san yana nan ba.
Wannan muhimmin abu ne. Saboda ka yi magana misali irin ayyuka ko kuma rubuce-rubuce ko abubuwan da mutum ya yi a shafin sada zumunta na Facebook. A wasu lokuta ko baka shiga ba, magana kawai in kai. In ka shiga sai kaga an bijiro maka da wannan abin. Shi kuma me yake faruwa?
Tabbas Haruna, yanzu dai kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa tamu bari mu je ga wato shiri na gaba. To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da Yau da Gobe shirin matasa daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin namu, ku dan shakata da wannan wakar ta Fulani.
Da yake mun tabo batun Fulani, bari mu leka filin kwalamarmu inda wakilinmu Binta Muhammad a kwanakin baya ta taba yin hira da wata mata kan wani girki na kwalam da makulashe irin na Fulani. Bari dai mu je ga Binta domin yau na ya tsinke.
Mata matasa da sauran jama'a barkamu da zuwa filinmu na kwalam da makwalashe na yau da gobe. Ana tare da wata bafulata na malama da Nijo ta yi mana wani girki na kwalam da makwalashe irin na Fulani. Bari sai a sakunni.
Assalamu alaikum. Girkin da zamu yi shine ana ce mai yaure. Ana yaure da fulatanci. Amma da Hausa ana ce mai dambu. Amma mu yaure muke cewa sai ka surfa geranka, ka wanke shi, ka tsane shi, ka je inji a niko maka, sai ka tanka da kanka ka cire wannan dattin da yake ciki.
Okay, sai ma an yi tankade ke.
Sai an tankade a cire dattin da yake ciki, ban ba za a rasa datti a cikin gurin inji ba. Sai ka zo ka sa garinka, ka sa shi a akwai wani abu da ake kira kwanon madambaci. Za mai kofofi, sai ka sa shi ka rufe, ka kawo ruwa a tukunyar a ƙasa kafin ka dore wannan madambacin. Sai ka sa, sai ka kawo wannan garin ka rufe.
To garin kafin a sa shi a wuta me ake masa?
Kafin a sa shi a wuta, za a dan yayyafa mun shi ruwa sai a sai ka rufe shi, ka kawo leda ka rufe, ka kawo murfi ka rufe gefe-gefen kwanan, sai ka samu tunda yanzu ba, sai ka dan samu abunan ka lillike shi inda kofa ba za ta fita ba. To in ya turara na farkon nan, tiririn nan ya nuna da shi, to sai ka kara kawo wannan turaran garin, sai ka juye shi a kwanan ka tsaftace, ka sako shi daga kan wuta a tsaftataccen kwanan ka, sai ka juye shi, sai ka kawo kuma ruwa mai kyau, sai ka yayyafa ka juya sai ka kara mai da shi kan wannan
wuta. Sai shi garin ya saki jiki kenan,
ya saki jiki, yawa, eh, kaman fura. Sai ka yayyafa ruwan, sai ka gauraya, sai ka mai da shi kan wannan madambacin. In ruwan ya kare, sai ka iya ebo ruwan ka kara a cikin wannan tukunya ta kasa da ruwan yake ba da tiririn, sai ka kara rufewa. Kuma ya nuna sai ka kara cire shi, sai ka kawo shi. In ma ɗan muciya ka ne, kana dan karamin tiriminka, sai ka bubuga shi, kenan yayi.
A ki ce mu a lokacin sai in ji kanshi yana tashi.
Eh, zaki ji kanshi yana tashi, har ma makota za su dinga cin kanshin shi.
To kafin,
amma ana iya sa kayan yaji barkono da citta da kanin fari dan ya fi riba da kanshi. To zaka iya sha da madara ko da kindirmo, duk dai madara abin da kake so zaka share shi. In kana bukatan suga, sai ka sa suga. Dan bare bari ba za a ba su ba wannan.
A ba a ba su kuma?
A'a. To sai su dan koyi sha, su ma ya he su dai su yi nasu ba?
Ai, in ma kika cancanci in ga miki na tabbatar miki ina yanzu haka bare bari da yawa miyan su ya tsinke a kan wannan girki.
Yana tsinke a kan wannan girki ba? To a jarraba a gani.
To da me ake sha kika ci?
Ana sha da madara, ana sha da kindirmo ko madarar ruwa ko ta gari. Abin da ya sauka, in kana so he ka sa suga dan ka kara jin dadin shi.
Wato
na Fulani kenan, wanda muke yin kana so.
Haka ne.
Dan ko biki ko suna ana yi.
Amma ba a matsayin abinci yake ba, a matsayin kawai dan abin tabawa.
Eh, abin tabawa ne, tunda ba kaman fura ba.
To, ban sani ba kafin kai magana na ga Madina. Ban sani ba kin taba cin wannan?
Ban taba ci ba, amma dai ka san ni ma ba fulata na ce so abinci na ne. Yau in na koma gida ta kannas sai na irin wannan girkin
nata. To amma kina jin fulatancin?
Ina ji mana a wali jam.
Ha, jam kala ta kike da Haruna.
Amma yau kuwa kin ce yau in
na koma gida. Yau in na koma gida, dama jiya na sai akwai fulawa a cikin aminda ta din na sai fulawa jiya.
To shikenan dai, kake tuna kan ki asiri.
To shikenan. To a kafin mu tafi mu ji wannan rahoto, muna tattaunawa ne da bakon mu wanda
to a yanzu filin namu ne, ba wani rahoto kuma, kuka manta
shine nake cewa kafin mu tafi mu saurari wannan rahoto na wannan abinci da baki taba ci ba, muna tattaunawa ne da bako da yake magana a game da wannan tsari ko manhaja ko wani abu da yake bijiro wa mutane da abu. Ko zaka mana ƙarin bayani?
Wato kafin ya bijiro da wayannan bayani, akwai abubuwan da yake tattarawa da bayanai a kanka. So bayanan sun kasu kaman kashi biyu. Akwai ɗayan muna kiransa content knowledge.
Wato wani tsari da ke sanin ainihin abubuwan da ake kamar zama ikiransu.
Content, misali content shine bayanin da ya shafi kaman sunanka, inda ka fito, shekarunka da sauransu. Dan shi kuma ɗaya ɓangaren shine kaman social knowledge representation, wato shi kaman abubuwan da yafi mu'amala da kake yi da abokananka akan yanan gizo. So yanzu misali ni da kai da Madina da Malam Hafiz mu abokai ne a yanan gizo. To ni na kalli misali kaman fim guda uku, a cikin ukun nan kai ka kalli fim guda biyu daga cikin uku da na kalla. Misali kuma kaman Madina ta ta kalli fim guda biyar, a cikin fim guda biyar din nan ta kalli, na kalli fim guda biyu a ciki. To kaga wannan bayane ne wanda yana nuna cewa muna kallon yawa, akwai wannan fina-finai da muke kallo. Zai to a cikin fina-finan da ka kalla kaman guda goma, so dai tunanin tunda ai mun so fim guda biyu da muka kalla, to sai so ya bijiro mun da ko ince ya turo mun da wayannan fina-finai
guda na kalla ne.
Yawa, to kaga wannan shi social knowledge kenan, representation, saboda mun yi taɗin fim ɗin da kai misali a nan gizo, a ina son wannan fim ɗin, a ko ina son wannan waka, ko kuma ina son wannan mutumin. To wannan bayanan zai ɗauka sai ya yi running algorithm ɗin, ban sa algorithm da Hausa ba.
Shi ma wani tsari ne dai, shi ma da yake da wahalar fassarawa.
So shi kuma content zai duba shekarunmu ko kuma ta ɓangaren da muka fito. Misali a Najeriya dukan Hausawa ne, mun fito ta ɓangaren, muna da al'adunmu da sauransu. So menene yawancin abubuwan da ake yi, a kuma shekarunmu na tsakan ganin a matasa ne, a tsofi ne, mun ko menene da sauransu. To bayanin da zai amfani da shi kenan ya bijiro da wayan abubuwan. Da misali kai ka sani ni ban sani ba, sai ce mu a ai wani ya san wani abu kaza, to bari in turo maka wani abu. To duk wannan abubuwan algorithm ne yake,
saboda haka abinda kai digirin digirgir akai kenan
insha Allah.
To kamar yanzu ina kake gani gaba ya abubuwan za su kasance, tun daga halin da ake ciki yanzu gaba kuma ya wannan abubuwa za su kasance?
Ai abubuwan kusan duk da mu muke yi, mu muke bincike akai da sauransu, abun yana bani tsoro. Kamar maka misali, kamar yanzu abinda na yi research, ka san abinda ya shafi wannan, kamar yadda Ingila can sashin ɓangaren nahiyan Turawa.
Ina ganin kila sai ka ɗan hanzarta saboda lokaci.
So a takaice dai yanzu in kana neman abu a internet, da ka yi tafin ɗin abinda kake so ne ka yi tafin,
za ka rubuta sunan shi
da sauransu. To amma abubuwan da ya shafi kamar abubuwan al'adu da yawa bai mutane ba sani ba, so shine za ka samu maimakon ka yi tafin abinda muke bincike, shine kana shigowa maimakon ka yi tafin kawai zai fara fitar maka abubuwan da za ka yi abinda
sosai. Maybe ina ganin za ka yi wa Madina ƙarin bayani a cikin shirinta na
matasa a duniyar gizo wanda ke zuwa kowane Lahadi insha Allah. To mun gode sosai da kuka karɓa bakuncin mu. Haruna, kai dai kana nan tare da mu, da fatan za ka ci gaba da dawowa. Kullum in za mu hau studio sai ka zo tare da mu.
A ba Madina, aikin so kai.
Da ni da kai da Amina. Hafiz kai ma sai ka dinga dawowa kullum. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wato wanda ya da injiniyan mu na yau Mr. Chan, da kuma wanda ya taya mu Mr. Dan da
Mahmud Ahmed Usman
da Haruna Shehu Marraban Jos, wato bakinmu da suka zo yau. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Yes, yes, I'm on my way to go back.